sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 5 da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 a birnin Niamey, kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jama'a Ali tare da a madadin Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labaran duniya, muna da rahoto akan zanga-zangar lumana da ɗalibai a damagaran jamhuriyar Nijar suka yi. Akwai labarin wasanni a takaice. Sannan kuma muna son mu ji ra'ayin ku shin gazawa ce ga gwamnatin Najeriya na kasa ceto sauran 'yan matan Chibok bisa la'akari da irin kokarin da gwamnati take yi wajen yaƙi da 'yan Boko Haram.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da na Burtaniya da 'yan Boko Haram suka kitsa a birnin Tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram guda 5 da suka yi shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata. Ƙungiyar ta kammala shirin kai harin akan ofishin jakadancin Burtaniya da na Amurka da ma wasu muhimman wurare na ƙasashen yammaci, a cewar hukumomi a wata sanarwa da suka fidda suka tura ta wasiƙar email. Ofishin jami'an tsaron na DSS ya kuma ce wani ɗan Boko Haram, ɗan shekaru 20 da haihuwa, da aka kama a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar a ranar 22 ga watan da ya gabata, shi ne ya bada cikakken bayanin shirin kai harin. Bayan haka wasu su 5 kuma da ake zargin 'yan ƙungiyar mayakan ne an kama su a ranakun 25 da 26 na watan da ya wuce a jihar Benue. Biyo bayan sanarwa, gwamnatin Burtaniya ta gode wa goyon bayan da jami'an tsaron Najeriya suka bada wajen wargaza harin. Aƙalla mutane 489 sun mutu sanadiyyar ɓarkewar annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyar ƙasar Mr. Isaac Adewale. A wani taron gaggawa da suka yi a jihar Kaduna, Mr. Adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekaru 5 zuwa 14. Jami'an kiwon lafiya na gida da na waje sun gana da sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar don tattaunawa akan yadda za a shawo kan cutar a kuma magance ta. Da yake sarakunan gargajiya daga arewacin ƙasar mutane ne masu tasiri sosai akan al'ummominsu. Mutane da yawa da ke yankin sun fi yarda da su akan jami'an gwamnati. Waɗannan sarakunan su ke kawar da duk wani camfi ko rudani akan rigakafin cutar shan-inna, suna kuma taimakawa wajen kawar da cutar a arewacin ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. A yau Laraba ne shugaban ƙasar Somalia ya ɗauki alhawashin cewa gwamnatinsa sai ta gabaya 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a faɗin ƙasar nan da shekaru 2 masu zuwa. Kuma ya yi wa shugabannin ƙungiyar mayakan tayin hawa teburin ganawa neman sulhu. Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, ya yi wannan jawabin ne a wajen bikin cika shekaru 57 da kafa rundunar sojan ƙasar a harabar ma'aikatar tsaron ƙasar da ke birnin Mogadishu. Shugaban ya ce, mun tabbatar wa jama'ar Somaliya cewa a shirye muke, kuma cikin shekara 2 za mu murƙushe 'yan Al-Shabab a duk inda suke a Somaliya. Ya kuma ce bayan fiye da shekaru 10 da 'yan Al-Shabab suka kwashe suna ta da ƙaya baya ƙasar, har yanzu ba su samu damar hamɓarar da gwamnatin Somaliya ba. Shugaba Muhammad ya ce saboda haka gwamnatinsa na kira ga shugabannin ƙungiyar Al-Shabab da su yarda su hau teburin neman sulhu tun kafin dare ya yi masu a fatattake su daga lungunan da suke ɓoye a faɗin ƙasar. Ministan harkokin wajen Rasha, Sergey Lavrov, ya faɗa a yau Laraba cewa Gwamnatin kasar sha ta samu tambayoyi dangane da matakai marasa kan gado kuma cike da rudani da sabuwar gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump take dauka. Mr. Lavrov yana ganawa ne a wajen taron da suka fara da sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Rex Tillerson a Moscow. Ya kara da cewa akwai bukatar Russia ta fahimci manufar Amurka. Lavrov kuma ya ambaci farmakin da Amurka ta kai a Syria a makon da ya gabata, wanda mai da martani ne ga harin gubar da aka kai a Syria din. Ya bayyana martanin da Amurka ta maida a matsayin abin damuwa. Mr. Tillerson bai yi wata doguwar magana ba a nasa jawabin, amma kamar Mr. Lavrov shi ma ya ce ganawa ta yau Laraba tana zuwa ne a lokaci mai muhimmanci, kuma za ta ba su damar yin cikakkiyar tattaunawa akan bambance-bambancen su da kuma muradan su.
Labaran duniya kenan kuka gama ji, Maryam Dauda ta karanto. To, za mu fara da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Tamar Abari ta aiko akan zanga-zangar lumana da dalibai a da magaram suka yi.
Da sanyin safiya ne daliban jami'ar da magaran suka gudanar da zanga-zanga ta lumana, inda suka kai kukansu na matsalolin da suke fuskanta ga magabata. Sun isa fadar gwamnan jihar da magaran. Daliban sun yi zanga-zangar cikin ruwan sanyi da tsari. Ali Ali shine magatakarda na kungiyar daliban jami'ar ta da magaran. Ya mika bukatun nasu wa gwamnan jihar da magaran dan a samu bakin zaran.
Ɗan uwanmu wanda suka huto suna neman haƙƙin su, ba biya musu ba bukatun su. Sannan shi yasa muka huto, muna rashin jin dadin mu game da waɗannan abubuwa, kuma muna gaya ma su wannan magabata ganin cewa idan waɗannan matsaloli namu ba biya mu ba, babu magana sha da baya. Za mu ci gaba da yi wani a kashe ko duka an mun san da ISN ba ta taba rasa wanda zai mata aiki. Idan in waye zai su kama su kashe yau a kashe gobe, dan tattale fason kwanci ne zami da wannan gwagwarmaya da muka saka ba, babu magana ja da baya. Kuma muna kira ga gwamnati, muna kira da su ma iko da su sani su ikon Niger su yi aiki da gaskiya. Ba wai kullum ba idan mun huto mun nemi haƙƙin mu, ba mun bi haƙƙin mu su a turo su rika kashe mu, ba haka bane ba aikin su. Su sani cewa aikin su kare lahiyar mu ne a cikin ƴan ƙasa, mu ma ƴan ƙasa ne inda suke ta muka waɗannan ƴan wanda suke sa su, su ma ƴan ƙasa ne, mu ma ƴan Niger ne. Muna da intin da zamanin cewa mun ji daɗi da harkokin da abubuwa na cikin kasar mu, saboda kasar ta mu duka ce. Wannan shine kamata su yi, saboda muna cikin kasa ta inci, dan haka ne kamata.
Shi kuwa gwamnan jihar da magaran Isa Musa da ya karbi koken nasu ya bayyana dalilan su.
Sai ya zama to inda matsaloli za su farawa, abinda kowa sani ne, lokacin da mun ka samu fuskantar wannan matsala ta Boko Haram. Ba abu ce wanda an ka ce mun firwa din ta tazo ba, a'a, ta faɗo ne ta. Kenan dole ne kasahin kuɗin da mun ka yi mu daddego ko ina don saboda makare mu ɗan nishar bala'i. Shi ya kawo kan matsaloli da sun kawo sa, shi ne duk wadda tattauna za ta daɗe a ana yi ta yi tashin hankali. Kasan yau ba tashin hankali ta kamata mu ba, a tantance da matsalolin da muke fuskanta, mu san kin zazzauna kowa ya ba da shawarar shi. Ita dai ƙasa ga irin abin da take iya yi, to yaya ne take kamata a fuskanci waɗannan matsalolin? Haka ne take kamata a yi, to kuma shi ne mun kasa gaba insha Allah. Kuma muna fatan wurin ka zo nan lafiya, kuma su zo su a ƙari, babu wani tashin hankali.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
Allahu Allah ya tabaraya, Allahu Jalla ya tabaraya, Najeriya ke ce ya tabaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. Shehu sai mutum ya bar wasiya, har sa Abubakar sai da ya bar wasiya.
To, an jima kaɗan, za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku game da sauran 'yan matan Chibok da ba a ceto ba tukunna. Shin gwamnati ta gaza ne bisa la'akari da irin ƙoƙarin da take yi kuma take ci gaba da yi har aka samu nasarar kuɓutar da wasu, idan kuma aka kwatanta da abin da ya faru a baya?
Allahu Allah ya tabaraya Allahu Jalla ya tabaraya Ya jariya ke je ga tambaraya Ya jariya ke ma ke kun amana Ya shehu sai mutu ya bar wasiya Sa Abubakar sai da ya bar wasiya Sardauna ya mutu ya bar wasiya Kamar Murtala ma ya bar wasiya General Abbas ya bar wasiya General Abbas ya bar wasiya Ayya ce civilian ku rike amana Ya ce wa kowa ya rike amana Ya samari ran duniya Ya mata ran duniya Nigeria tu a cikin kasashe Nigeria zinarin kasashe Nigeria zinarin kasashe ai sauran kasashen sune azurfa suka sauran kasashen sune azurfa Nigeria Allah zai wa kasar Masar Nigeria Allah zai wa Madina ai sai Makka sai Nigeria da aka yi Makka sai nan Nigeria
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun sami kira daga Giwa Assalamu alaikum
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Alhajin Badi insha Allah Abuna Hamuda daga Giwa Jihar Kaduna.
To muna jin ka.
To gaskiya wato ni abun zan ce a wannan magana na ƴan matan Sibak wato ba gazawa ta yi ba gwajin tarayya. Ka san abu ne wanda ba za ka san ka tamammai inda abu yake ba to dole dai a hankali tunda har riga an kawo wa'ancan insha Allah muna kekkawar su tare da addu'a ga jami'an tsaronmu in Allah za su gano sauran ma a ƙara hakuri insha Allah da fatan Allah ba su nasara
to amin sun mamu mu kuma gode da wannan ra'ayi naka kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC mun bude layuka domin jin ra'ayoyinku to da alama mun sami kira daga Kaduna assalamu alaikum
Assalamu alaikum salam.
To muna jinka.
Eh sunana Shagori Sabo daga Kaduna.
To mi a kuma lere. To mi a shawara ka korai.
Eh gaskiya ba gazawa bane.
To
amma in an biya hankali za a sami su domin matsalolin saboda an sun watsu a wannan dajin to kaga dole sai a hankali ne za a samu su. Saboda haka ina Nigeria sojojin mu na Nigeria su yi kokari a hankali in Allah ya yarda za a samu su gaba
to Allah ya sa a samu sauran ƴan matan na Chibok mun kuma gode da wannan ra'ayi naka ma sauraro mun bude layukan waya domin jin ra'ayoyinku akan sauran ƴan matan Chibok din nan da ba a samu nasarar ku fitar da su ba shin gazawa ce ga gwamnatin Nigeria bisa la'akari da irin namijin kokarin da take ko kuma da jami'an tsaro suka yi har aka samu nasarar kubutar da wasu ƴan matan Chibok din bisa la'akari kuma da irin abin da ya faru a baya to mun samu kira daga Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma barka da dare
to da alama wannan layin ya katse ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma mun bude layukan waya domin karban ra'ayoyinku To, salamu alaikum, mun samu kira daga jihar Ondo. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna jinka.
Sunana Suleiman Saidi Liman daga Ondo.
To, malam Suleiman, muna jinka, me yan ra'ayinka?
Gaskiya matsala da ake ciki na sauran ƴan matan Chibok da ba a gama gano su ba, akwai matsala da gwamnati da bata fahimta ba har yanzu. Mutane suna da karancin fahimta game da ayyuka da gwamnati suke da jami'an tsaron Najeriya. Idan aka duba ta halin da suke fitowa su yi magana yau, sannan kuma kungiyar Boko Haram ta zo ta baje maganan, a yi magana gobe kungiyar Boko Haram ta fito ta faɗi ba daidai ba. Mutane suna buƙatar trust daga gwamnatin Najeriya na cewa za a iya gano ƴan matan nan. Sannan kuma wani lokaci gwamnatin Najeriya tana contradicting kanta da kanta a statement da suke bayarwa abin da ya shafi yaƙi da ake da Boko Haram. Shi ne ya sa mutane ba su da trust din cewa za a iya gane ƴan matan nan a nan kusa ko ba za a iya gane su ba. Saboda.
To, Malam Suleiman, mun gode da wannan ra'ayi, bari mu je ga. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, kina magana da Alai duka ba kawai ce mashin je ga.
To, muna jin ka.
To, irin.
To, bari mu nufi katsina mun rasa jega. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A'a, rufe rediyon ka dan Allah.
To, na ji yanzu kina ji shi.
Ka kashe rediyon ka. To, ka kashe?
Gashin za ka ce, ya kudi kaɗan da Allah.
To, don ba kashe ba za a ji ka ba za mu ji.
Na kashe.
To, da wa muke magana?
Ana magana da Alhaji Yahaya Lauren Laiki.
To, Alhaji Yahaya, muna jin ka, me an ra'ayinka?
A ra'ayi na yi tukun da na yi farin cikin kama ku. Domin kullum yana buƙatar samu yau Allah ya bani sa'a na kama ku.
To, Alhaji Yahaya, kake ba ka dai da ra'ayi, masu sauraro. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma muna jin ra'ayi ne game da ƴan matan Chibok. Salamu alaikum Abuja.
Wa alaikum salam Hajiya, ya aiki?
Alhamdulillah.
Wannan magana ne ƴan matan Chibok gwamnati ba gazawa ce ba.
To, da wa muke magana tukunna?
Da Umaru Mai Biredi Bautista Church, ya local government Isa Auditory, mazaunin Abuja.
To, Malam Umaru, muna jin ka.
To, wanda gwamnati ba gazawa ce ba, gwamnati ta iya bakin kokarin ta, ki duba jiya inda ta yi kace-kace da jejin sandisa. To, sai da ka in Allah da sojojin mu kuwa suna bakin kokarin su, insha Allah, in dai suna raye sai an gano su.
To, Allah ya mun, to Allah ya sa a gano su, mun kuma gode da wannan ra'ayi. Daga Abuja, bari mu yi azare. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To, ka kashe rediyon ka dan Allah, lafiya da Allah ka kashe rediyon ka ko?
Okay, to na kashe.
To, da wa muke magana?
A gaskiya wannan gwamnati. Sunana Muhammadu Bazo Yarimari, Katagun Local Gamma.
To, Malam Muhammadu, me an ra'ayinka?
Gaskiya ne ra'ayina wannan gwamnati ai mata ugari gaskiya, saboda in kana iya kokarin ta. A game da ɗan matan Kibabu.
To, mun gode da wannan ra'ayi. To, daga azare bari mu yi kwanta gora.
Hello?
Assalamu alaikum, kwanta gora, kuna jin mu?
Wa alaikum assalam, ina ji.
To, amma rediyon ka tana? Dan Allah ka kashe rediyon ka ko?
Ta. Kuna magana da Ladan Musa kwanta gora.
To, Malam Ladan, me an ra'ayinka?
Ra'ayina, ai, ita ga wannan gwamnati ba na garaje ba ne, ai, tana kokarin ta. An yi mata ma adalci, ai, ba za wannan ma. A ce wai ba ta yi kokari ba, ta yi kokari a game da wayannan yaƙe-yaƙe da take da ƴan Boko Haram. Gaskiya wayannan ƴan mata, insha Allah, da gwamnati nan ta sa fureto a kan shi, za a gano su in dai suna raye. Saboda haka na gode ƙwarai, Allah ta kamu ku da alheri a tashi lafiya.
To, mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka. Mu ma Malam Ladan, muna fatan Allah Ubangiji ya sa a gano sauran ƴan matan Chibok nan da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka sace. To, masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, mun samu kira. Salamu alaikum, daga ina ne? A Malam, don Allah ka kashe rediyon ka ko? To mun sami kira daga Potiskum. Salamu alaikum.
Allah ya shi kala hajiya barka da yini.
Barka ka dai.
Muna dai fata Allah ya ce to ya ba wa gwamnati nasarar ceto ƴan matan nan. Insha Allah mu gwamnatin nan ba mu cire abin nan ba mu cire wannan da cikin ta ba. Insha Allah mu matan nan za a gano cikin nasara.
To da wa muke magana?
Ahmed ne daga Potiskum.
To mun gode ko Malam Ahmed daga Potiskum. To ha yanzu dai muna Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Hajiya ranki da ke.
Tare da naka.
Alhamdulillah. Na magana da Maina Garba.
To Malam Maina Garba, me an ra'ayinka?
To ra'ayina dai akan wannan ƴan matan shiro ba wai su kaɗai ba, dukkan ƴan mata da aka mamaye a kariki, muna fatan Allah ya sa a sako su lafiya.
To amin summa amin. To amin summa amin. Mu kuma gode da wannan ra'ayi da ka ga bayyana. Muna kuma gode wa masu sauraron mu da suka samu. Wanda suka samu dama suka kira, wanda kuma ba a samu dama ba aka ce gobe ma rana ce. Muna ƙara godiya. To lokaci yayi da za a saurari
wasanni a takaice.
Ministan wasanni a Ghana Isaac Asiyama ya bayyana cewa akwai wasu ayyukan kwaskwalima da dama da za a gudanar a filin wasan Accra Sports Stadium a cikin watan Yuni. Asiyama ya bayyana rashin jin daɗinsa ga yanda ya ga filin wasan bayan ziyarar gani da ido da ya kai a filin wasan a jiya Talata. Akwai damuwa da dama da mutane suka nuna akan tsare-tsare kare lafiyar masu kallo a filin wasan wanda bai samu ta gyara ba tun lokacin da aka gyara filin wasan a baya don gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka shekarar 2008. Ministan ya ce gwamnati da yana niyyar gina filaye da dama a wasu jihohi da ba su da filayen wasa, sai dai ya ce
it's not just about building wasting the potter space, but no, you build, you maintain.
Ya ce ba zancen gina fili kawai ba ne don ɓarnatar da kuɗaɗen haraji ɗin ƙasa, a'a ka gina kuma ka riƙa gyara, a gani na dai shi ne abin da ya kamata. A wata sabuwa kuma, ministan wasannin Isaac Asiyama ya yi alkawarin cewa gwamnati za ta ba sabon kuɗin Ghana Black Stars Kwasi Appiah duk wani taimako da zai buƙaci don samun nasara a wannan sabon aiki da aka bashi. Kwasi Appiah zai fara aikinsa na horar da 'yan wasan Ghana Black Stars da ƙungiyar Ghana Black Stars na masu wasan cikin gida a hukumance a cikin sabon wata har tsawon shekaru biyu. Ministan ya yaba wa Kwasi Appiah tsohon kuɗin ƙungiyar AS Khartoum na ƙasar Sudan, kuma ya ce Kwasi Appiah yana da ƙwarewa da zai iya samun nasara a wannan aiki da aka bashi. Shugaban hukumar ƙwallon kafar Ghana ta GFA a takaice, Kwasi Yantachi, ya ce ba zai sake shiga takarar shugabancin hukumar ba idan wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2019. Kwasi Yantachi ya ɗaure akan wannan mukami ne a shekarar 2005, kuma ya yi wa'adi uku akan wannan mukamin. A zaɓen hukumar da ya gabata, shi kaɗai ne ya fito a matsayin ɗan takara, babu wanda ya kara da shi a zaɓen. Sai dai galibi ‘yan Ghana ne suka nuna kosawarsu ga shugaban, kuma suna kira da ya yi murabus daga wannan mukami nashi, biyo bayan gazawar da Ghana ta yi wurin ɗaukan kofin Afirka a gasar cin kofin Afirka da aka gudanar a wannan shekarar 2017 da kuma zaɓinsa da aka yi a hukumar FIFA a matsayin jami'in hukumar zantarwa na FIFA. Shi ko Kwasi Yantachi yana ganin ya iya bakin ƙoƙarinsa, don haka ya ce ba zai sake shiga takara a shugabancin hukumar ba.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. A kwanan nan, kwamandan dakarun Amurka a yankin Pacific, Admiral Harry B. Harris Jr. ya zarci Kathmandu da ke Nepal domin ganawa da shugabannin ƙasar da kuma niyyar halartar buɗe taron rundunar haɗin gwiwar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ta ɗauki nauyi, wacce ake kira Shanti Prayers ta uku. Jakadar Nepal Alaina Toplitz da Prime Minister Pushpa Kamal Dahal da kuma Minista Harkokin Wajen Ƙasar Dr. Faraka Shaharan Mahat duk sun rufa wa Kwamanda Admiral Harris baya a wajen wannan taro. Amurka ta himmatu wajen tabbatar da wanzuwar wannan runduna ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aikin da ta sa a gaba, waɗanda suke tabbatar da doka da oda, wanda duk ƙasashen ke cin gajiyar hakan, inji Kwamanda Admiral Harris. Ya kuma ƙara da cewa hakan ne yasa Amurka take ci gaba da aiki kafaɗa da duk ƙasashen da ke da wakilci a wannan runduna, musamman ma a wannan atisaye da ake mai taken zaman lafiya shine mutunci. sannan ya ce kasashen sukan shiga wani shiri da ke tabbatar da yanayin zaman lafiya wanda da taimakon kasashen ne ake kara karfin yadda ake gudanar da ayyuka ta hanyar samun horo mai inganci. A shekarar 2000 ne shirin na Shanti Prayers ya samo asali ta hanyar haɗin gwiwar kasashe biyu wanda Nepal ta dauki nauyi, sannan a shekarar 2013 aka fada da wannan shiri inda kasar ta Nepal da dakarun rundunar Amurka a yankin Pacific suka zama waɗanda suka samar da wannan shiri na wanzar da zaman lafiya. Shi dai wannan shiri na Shanti Prayers na uku yana bada wata damar da dakarun kasashen da ke cikin su su atsayi tare inda sukan kara dankon haɗin kan da ke tsakanin su. Dakarun sun fito ne daga bangaren Nepal da Amurka da Australia da Bangladesh da Bosnia-Herzegovina da Brazil da Cambodia da Canada da Fiji da Jamus da Ghana da India da Indonesia da Japan da Jordan da kuma Kazakhstan. Sauran kasashen sun hada da Kyrgyzstan da Singapore da Korea ta Kudu da Malaysia da Mexico da Mongolia da New Zealand da Norway da Pakistan da Paraguay da Philippines da Rwanda da Sri Lanka da Sweden da Burtaniya da Uruguay da Vietnam da kuma Zambia. A dunkule manyan sojoji 68 da dakaru 540 na kasar Nepal ta halarci wannan atisaye tare da wasu sojoji 460 daga sauran kasashen da ke cikin wannan kawance. Jakada Tiflis ta ce Amurka kawace ta tinkaho wajen samar da wannan atisaye ko kuma runduna ta Shanti Prayers ta uku. Batun tallafawa zaman lafiya a yankin Asia da Pacific na daga cikin muradin Amurka, inji Jakadiyar, inda ta kara da cewa samar da zaman lafiya na haifar da daidaito a yankin, inda hakan kuma zai tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokradiyya da ci gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
Shi kuma ya kamu ga takaitattun labarai kafin mai sallama.
Takaice, jami'an tsaron Najeriya sun ce sun wargaza wani shirin kai farmaki akan ofisoshin jakadancin Amurka da na Burtaniya da 'yan kungiyar Boko Haram suka kitsa a birnin tarayya Abuja. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta ce ta kama 'yan Boko Haram su biyar da suka yi shirin kai wannan harin a ƙarshen watan da ya gabata. Akalla mutane 489 sun mutu sanadiyar barkewar annobar sankarau a Najeriya, a cewar ministan lafiyan kasar Mr. Isaac Adewale. A wani taron gaggawa da suka yi a jihar Kaduna, Mr. Isaac Adewale ya ce yawancin waɗanda cutar ta kashe yara ne daga shekara 5 zuwa 14. A yau Laraba ne shugaban kasar Somalia ya ɗauki alwashin cewa gwamnatinsa sai ta gaba 'yan kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab a fadin kasar nan da shekaru 2 masu zuwa. Kuma ya yi wa shugabannin kungiyar mayakan tayin hawa teburin ganawa neman sulhu. Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da Farmajo, ya yi wannan jawabin ne a wajen bikin cika shekaru 57 da kafa rundunar sojan kasar a harabar ma'aikatar tsaron kasar da ke birnin Mogadishu. Shugaban ya ce,
to Allah ya bada sa'a murƙushe 'yan Al-Shabab. Masu sauraro, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alheri.